sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 28 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Ana sa ran Isra'ila da Hamas za su ƙara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na biyar a yau Talata. Masu aikin ceto a Indiya sun isa wani yanki da masu haƙar ma'adanai 41 suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa. A yau Talata, rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakarun Rasha sun kai hare-hare ta sama a cikin dare, ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin Zaporizhia.
To, kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji cewa a jamhuriyar Niger, hukumomin gwamnati da ɓangaren tsaro na shirin girke ƙarin jami'an tsaro a kan iyakar Najeriya da Niger a yankin Kwanni, tare kuma da yiwuwar ta sakeyar 'yan Najeriya masu gudun hijira.
Wannan mutanen da ku shigo kowa kun sani yan uwan mu da mu da yan Najeriya Hassan da Hussein ne, amma duk da haka gidana yayi gidan da fari mutane sun karrabe su, sun ja su ga jiki, sun ba su wurin zama da tahiya da tayi tahiya, abubuwan da suke kawo mana cikin gunduma namu ba abin da muka saba bane.
Za kuma a ji cewa yayin da rikicin gabas ta tsakiya da Ukraine ke dada dauki hankalin duniya, mutanen da rikicin Sudan ya rutsa da su na ƙara fama da rashin kuɗa.
Ni ce Maimuna Hamza Kano, Rijiya da Alkano, Najeriya. Tashin hankali dai mun gani, amma da yara na da sauran yan uwana duk ban san inda suka yi ba.
Idan mun sake kadawa jamhuriyar Niger, za a ji cewa gwamnatin mulkin soja ta kasar ta soke dokar takaita yawan hijira zuwa Turai. Kamar kowane yammacin ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa, inda yau shirin zai haska fitilarsa kan matsalar karancin abinci sanadiyar gibin da aka samu a bangaren noma. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Ana sa ran Isra'ila da Hamas za su ƙara yin musayar fursunoni da waɗanda aka yi garkuwa da su yayin da suka tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa kwana na biyar a yau Talata. Isra'ila ta yi alƙawarin ci gaba da dakatar da kai hare-hare kan kungiyar Hamas a zirin Gaza da kwana ɗaya bayan yarjejeniyar farko da aka cimma, wacce a cikin kwanaki hudu za a saki ƙarin mutane 10 da Hamas ta yi garkuwa da su. A gefe guda kuma za a saki Falasɗinawa da yawansu ya lanka har su 3 da ke gidajen yara na Isra'ila a kan laifuffuka daban-daban. Hamas dai ta amince da tsawaita wa'adin yarjejeniyar da kwanaki 2. Kasar Qatar ce ta taimaka wajen shiga tsakani don cimma tsawaita wa'adin, yayin da Amurka, wacce ta sha yin kira akan a tsagaita wuta muddin ana sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, ta ce ta yi maraba da tsawaita wa'adin yarjejeniyar. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa dakatar da yakin ya ba da damar kai ƙarin taimakon jin kai ga farar hula bayan Allah da ke shan wahala a fadin zirin Gaza. Ya kuma ce Amurka ba za ta daina kokarinta na diplomasiya ba har sai an sako duka mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su. A yau Talata, masu aikin ceto a Indiya sun isa wani yanki da masu haƙar ma'adanai 41 suka makale tsawon kwanaki 17 bayan rugujewar wata hanyar ƙarƙashin ƙasa. Mataki na gaba na ƙoƙarin ceto mahaƙan ya haɗa da shirin fito da su a keken gungura marasa lafiya ta wani bututu mai tsawon kusan mita 60. Ma'aikatan sun makale ne a ranar 12 ga wannan watan na Nuwamba, a lokacin da zaftarewar ƙasa ta yi sanadin rugujewar hanyar ƙarƙashin ƙasa da suke aikin ginawa a jihar Uttarakhand. Ƙungiyoyin ceto sun yi amfani da hannuwansu don haƙo ɓangaren hanyar na ƙarshe da ya toshe, bayan kuma bayan da suka fuskanta ta amfani da injina. A yau Talata, rundunar sojan Ukraine ta faɗi cewa dakarun Rasha sun kai hare-hare ta sama a cikin dare, ciki har da harba makami mai linzami da ya afka yankin Zaporizhia. Hukumar soji ta yankin Zaporizhia ta faɗa a kafar Telegram cewa bisa ga rahotannin farko makamin ya lalata wani shago tare da raunata mutum daya. Rundunar sojan Ukraine ta kuma ce a yau din makaman kariyarta na sama sun ragargaza wani jirgin sama mara matuki na Russia. A birnin Brussels, Secretary General din kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya faɗa a yau Talata cewa ana gwabza kazaman fada a fagen daga a Ukraine, haka kuma jiragen saman Russia marasa matuki na kai hare-hare akan biranen Ukraine. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda hukumomi ke shirin girki karin jami'an tsaro da kuma yuwar ta sakeyar yan Najeriya gida a yankunan kan iyaka dake kwani saboda tabarburewar tsaro da ake dangantawa da yan Najeriya din. Haruna Mamman Bako gare ka.
Shaba da jan daga unguwar kauran ta garin birnin Kwani akan iyakar Niger Najeriya biyu bayan kashe mutum daya da Fulani da al'ummar garin ta ba mafaka bayan an hargago su daga tarayyar Najeriya suka aikata abinda ya kai zaman taron gaugawa na tsaro na hukumomin dake kan iyakar da Najeriya a sanyin safiyar yau wanda ya hada shugaban gunduma da magajin nan gari kudu na wannan yankin da sarakunan gargajiya da gabanin rundunonin tsaro inda suka yanke hukuncin dokar matakai cike ko hadda yuwar ta sakiyar Fulani ɗan Najeriya zuwa kasar su. Ko da yake a hirar mu da su basu ambaci hakan ba karara saboda an yi wasakku su da maciji a cikin hirar kamar yanda za ku ji daga bakin zonal commander na askaran jamhur Lako ganda sarki Ibrahim Ali yayin da yake mini karin bayani.
Wannan mutanen da ku shigo kowa kun sani yan uwan mu ne da mu da Najeriya Hassan Hussein ne, amma duda ka gidana yayi gidan shi yasa akwai matakan da aka dauka insha Allah baske da fari mutane sun karrabe su sun ga su jiki sun ba su wurin zama kamar inda ku sani sarki mai martaba da yawunai da yawun manya-manyan gari da shugaban gunduma an ba su wuri sun zama me tahiya da tai tahiya yau da gobe muka ba wannan mutanen wato abubuwan da suke kawo mana cikin gunduma namu ba abin da muka saba bane shi yasa kasan mu mun shi son kasan mu fiye da kowa
za ta sake su ne zuwa su koma inda suka fito ko kuma can kan iyakar
to i a baske muna bisa wannan muna tamtumna amma za ka sake su a maido su inda suka fito a umma za mu bar su mu zama cikin kwana biyu nan insha Allah za mu dauki matakai dai matakai dai wanda za ta fudda mu wanda dai zaman lafiya za ta dawo cikin gunduma mu insha Allah shine za mu muna bisa ta kuma
game da kudaden fansa sefa miliyan 100 kwatankwacin naira miliyan 170 da an bindigar da suka sace mutane hudu ɗan Niger suka arce da su zuwa Najeriya suka ce sai an ba su Captain Abubakar Ali na shugaban gundumar birnin Kwani a ce
de ce fait vraiment moi je vais tout de suite vous dire que les demandes de rançon en tout cas sur notre territoire ça jamais
game da maganar biyan kudaden fansa kun san da cewa a nan jamhuriyar Niger ko alama amma tun da abin na faruwa ne a wata kasa da ba ta mu ba shi nasa ba mu iya yin wani furuci akai saboda abin na faruwa ne a can wani waje ba nan ba
decision ne peut émaner de nous car ça se passe ailleurs pas chez nous.
Tala akari da zangazangar da matasan garin so kai zuwa wurin Fulani shugaban gunduma ya ce mutum bai dokar doka a hannunsa.
La décision de justice
ina ganin dokar doka ya rata ne ga mahukunta idan nace hukuma gwamnati kenan domin idan kace za ka wa kanka shari'a to lalle kai ma za ka shiga halin jawo kanka hushin shari'a kenan
il satire aussi la justice sur lui
sude wadanda suka sace mutane ɗan Niger guda hudu suka sheka da su a tarayyar Najeriya da wadanda suka kashe mutum daya a cikin garin birnin Kwani sun jefa shakku da makyama da kura na dan uwansu Fulani da aka baiwa mafaka a cikin garin birnin Kwani inda suka shiga halin aljannar masa sama wuta kasa wuta. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
To gaida Haruna ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Maryam kuma da ci gaban labaran duniya.
Sakataren janar din kungiyar tsaron NATO Jens Stoltenberg a yau Talata ya ce yana da kwarin gwiwa Amurka za ta ci gaba da taimakawa Ukraine a daidai lokacin da ake samun rarrabuwar kawuna tsakanin ƴan majalisar dokokin Amurka game da amincewa da bada ƙarin kuɗaɗe don yakin Ukraine. Da yake magana da manema labarai gabanin fara wani taro na kwanaki biyu da ministocin harkokin wajen kungiyar NATO a Brussels, Stoltenberg ya yaba da abin da ya kira tallafin soja da ba a taba ganin irinsa ba da abokan hulɗar NATO suka ba Ukraine a matsayin mai da martani ga mamayar Russia. Kalubalen a yanzu shine muna buƙatar a ci gaba da bada wannan tallafin, a cewar Stoltenberg. Sakataren janar din na NATO ya bayyana goyon bayan Ukraine a matsayin wani wajibin abu ga kungiyar NATO. Yana mai cewa idan Russia ta samu nasara a yakin da take yi a Ukraine, lamarin zai zama da muni ga ƴan Ukraine kuma hadari ga mambobin kungiyar NATO. Gwamnatin kasar Philippines da ƴan tawayen kwaministanci sun faɗa a yau Talata cewa sun amince su sake komawa kan teburin tattaunawar zaman lafiya domin kawo ƙarshen ɗaya daga cikin daɗaɗɗen rikicin masu ra'ayin gurguzu da aka gani a duniya, rikicin da har yanzu ke faruwa wanda aka fara a shekarar 1969 ya samo asali ne daga gwagwarmayar ƴan kwaminis a ƙasashen duniya wanda ya samu mazauni a ƙasar Philippines da ke da giɓi tsakanin masu kuɗi da talakawa. A lokacin da rikicin ya yi tsanani a shekarun 1980, ƙungiyar ta yi alfahari da cewa tana da kimanin mayaka 26,000, adadin da rundunar sojan ƙasar ta ce yanzu ya ragu zuwa ƙasa da 2,000. Gwamnatocin Philippines da suka shuɗe sun yi tattaunawar zaman lafiya da 'yan tawayen gurguzan ta hanyar babbar ƙungiyarsu ta ƙasa da ake kira NDF a takaice, wadda ke ƙasar Netherlands. Wannan kokarin na baya-baya na zuwa ne bayan tattaunawar da suka yi a Netherlands da Norway, wadda aka fara a cikin shekarar 2022 da taimakon gwamnatin Norway, abinda jami'ai suka shaidawa manema labarai kenan a birnin Manila.
Kwa gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan wajejen Sudan da Chad da muka dosa, inda dimbin ƴan gudun hijira ciki har da ƴan Najeriya ke fama da rashin kula sanadiyar dauke hankalin duniya da yakokin gabas ta tsakiya da Ukraine suka yi. Wakiliyar muryar Amurka a Jamus, Ramatu Garba, ta hada rahoto kan al'amarin, inda ta fara da jin ta bakin wasu ƴan Najeriya da abun ya shafa kamar haka.
Na Mudassir Kamus Radio na Kano, Nigeria. Yanayin nema ya kai ni har ga Sudan na kasuwanci na a nan Jenina. Allah Ubangiji ne ya kwace mu, ya fitar da mu ba tare mu da mutum ya tsira da komai ba, an dai tsira da rai da lafiya an fito. Dan da a ce mutum ya ga yanayin abubuwan da suka faru ko ya ga ta inda aka fita din, to da wallahi zai tausaya.
Ni ce Maimuna Hamza Kano, Rijiya Bida Ala Kano, Najeriya. Tashin hankali dai mun gani, amma da yara na da sauran ƴan uwana dubban sai inda suka yi ba.
Wasu kenan da muryar Amurka ta tattauna da su a garin Adre dake kasar Chadi, bayan da suka ce sun tsallake rijiya da baya daga fadan da ake gwarzawa a tsakanin shugaban rundunar sojin kasar Sudan Abdul Fattah al-Burhan da kuma shugaban rundunar sakai ta RSF Muhammad Hamdan Dagalo Hamidti.
Dan makaranta ne ni na fara karatu, kuma ikon Allah abin sai ya tsaya. Shine Allah ya taimake ni, iyayena suka dan dora ni akan hanya ake bani bashin kaya haka. Nake dauka in shiga da su, kuma wannan iftila'i ya zo ya ritsa da ni. Babu abin da na fito da shi daga ni sai kayan jikina.
Ƴan gudun hijirar ƴan asalin kasar Najeriya sun dai gujewa sanannen da ake tsugunar da su saboda cinkoso, inda da dama daga cikin su suka nemi mafaka a gidan sarkin Hausawan Adre dake Chadi.
Ni ne Umar Zakariya Muhammad daga Kano Bakirawa, da kyar muka fito daga jinin nan muka zo nan cikin adare sarki ya karbe mu hannu biyu wata biyun nan muna tsare go daya da kyar muka sha da kafuwa muka zo cikin garin nan sarki ya karbe mu
alhamdulillah na saukare a hannun sarki wallahi yana kula da mu daidai bakin gurgudu wallahi ba abin da zamu ce mai sai dai Allah ya ji kan iyayen shi da kakannin sa
to dama daga cikin fargabar da aka bayyana tun bayan barkewar rikicin na Sudan a watan Afrilun wannan shekarar ta 2023 sun hadar da yunwa da kuma karuwar yan gudun hijirar yanzu haka dai hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana cewa nan da watan Janairun shekara mai zuwa za ta dakatar da aikin ta a yankin saboda matsalar karancin kuɗi a yayin da kungiyar MSF ta Doctors Without Borders ta yi karin haske kan manyan kalubalen da aikin ta ke fuskanta kamar yanda za a ji daga bakin mai magana da yawunta Tiffany Hoffman
in the first week of November there were over 10,000
kace a farkon watan Nuwamba yan gudun hijira fiye da 10,000 ne suka isa kasar Chad daga Sudan babbar matsalar yanzu ita ce barkewar tamowa a sansanin yan gudun hijirar a daidai lokacin da hukumar samar da abinci ta duniya ke barazanar dakatar da aikin ta fargabar mu yanzu ita ce abin da ka iya biyo baya da zarar aka dakatar da aikin samar da abincin
24 if the food distribution does not continue
to daga bisani dai Muhammad Salih Iliyasu sarkin Hausa na garin Adre yayi kira ne ga gwamnatin Najeriya yana mai cewa
in mutun yazo kwana daya biyu zan dauki nauyin shi amma daga baya shi da kanshi ma yana yayi wanki wasu suje su yi faskare su samu kuɗin ci da sha wallahi su dai suna buƙatar je Najeriya amma ba hali wanda sun ka tsira sai dai da kayakin su na jiki kawai ina son kuma za ku taimaka mana ku ga ma gwamnatin Najeriya ta kawo musu taimako ga mutane rijik suna nan
manazarta dai na ganin rikice-rikicen gabas ta tsakiya da na gabashin turai sun ci gaba da daukar hankulan duniya ba tare da an mayar da hankali dan ganin an shawo kan rikicin na kasar Sudan ba Ramatu Garba Baba muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus
to gaida Ramatu daga Jamus kuma bari mu saki kadawa jamhuriyar Niger inda gwamnatin mulkin soja ta kasar ta soke dokar da ke taka burki ma bakin hauran da ke amfani da kasar wajen zuwa turai Hamid Mahmud Garika
doka ce da ta shata da jijiyoyin wuya tsakanin kungiyoyin fararen fulla da gwamnatin wancan lokacin ta Isuf Muhammadu wacce ta yi ta shan suka a ciki da wajen kasar Niger wanda har ta kai ga kungiyoyin shigar da karar gwamnatin Niger a gaban kotun kasa da kasa da ke kare haƙƙin bil'adama sai dokar ne a shekara 2015 wadda ta haramta jigilar ƴanci rani ta cikin Niger ba bisa ka'ida ba dan zuwa kasar Libya da nufin zuwa turai Sanusi Muhammad ɗan fafuskar fararen fulla ne na Amswasan dai
lokacin da aka dauki wannan doka mun haɗu a 2015 akwai kungiyoyi na haɗin gwiwa kasashen turai su ne suka tarsasa ma Nijar ta ɗauki wannan doka mun ga wannan doka irin inda ta haddasa game da ƴancin ɗan adam game da tattalin arziki na yankuna musamman kamar jihar Agadez da sauran jihohi wanda bakin haure suke ni yadda tattalin arzikin waɗannan yankuna ya dinkushe
adadin ɗan ciranin da ke shiga ta Niger wacce ita ce kasar da aka firatsawa da yada zango a tafiya zuwa turai ya ragu a tsawon shekaru 8 saboda wannan dokar ba tare da la'akari da halin da dokar za ta jefa mutane ba Ahmadu Umaru shugaban kungiyar waɗanda suka yi watsi da safarar ɗan ciranin bayan kafa dokar
ba mu san wace irin godiya za mu yi musu gare shi ba saboda abun ya mu daɗi sosai mun gode kwarai da shan kokarin da yayi kuma an ce za a saki tun waɗanda aka fara kama da kuma waɗanda ke dukiyoyin su ma za a maida musu kayan su adada yanzu hanya dai ta budu wanda yake da karin koma ko kuma wanda yake iya za ya iya yi hanya dai ta budu an ce mutum yana iya ya tsaye duka inda ran shi yake so hanya tana buduwa kenan duka wanda yake sai dai abun a yi shi a cikin tsari
rashin aiki ya karu a burane irin su Agadez wanda wuri ne da ya suna ga masu tafiya ta cikin hamadar Sahara to sai dai kungiyoyin fararen fulla a Agadez na fatan ganin ayi tsarin da zai sanya kowane bangare ya amfana da juna Almumin Ibrahim Umaru ɗan kungiyar fararen fulla ne a Agadez
abu ne wanda ya taba mutane amfani sosai kuma bai kawo ba ci gaba saboda yau banga ta yadda zaka hana dan Najeriya yazo agadis ba ya wuce ta Libya banga yadda zaka hana dan Senegal ba yazo agadis ko dan Mali ko dan Burkina Faso yazo ne ya wuce ta yi kasar Libya dan niyyar shi ta tahiya wata kasa take tare can da ba kenan yanzu yau muna marhaba wannan kudirin da aka soke ɗan kasashe na Afrika dan yimu su zo su ratsa agadis ayi amfani da su bisa hanya ta gaskiya ba ta rashin gaskiya ba wannan abin alfahari ne kowa ya samu abincin shi kowa ya ci ya sha yadda ya kamata
sakamakon wannan dokar tarayyar turai ta fitar da biliyan 5 na euro a wasu kasashen Afrika domin kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da cirani to sai dai tsamin dangantaka da ke tsakanin sojojin da tarayyar turai bayan yi mulki ya sanya sabbin mahukuntan na Niger sake yin nazari akan alakar kasar Niger da kasashen na yamma wanda suka yi Allah wadde da juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli wannan shekarar Ahmed Mahmud Tumri Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
Sake da Hamid yanzu kuma gashirinmu na gaba
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma arziki
jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa idan ma sauraro na biye da mu a makon da ya gabata kungiyar da wasu ƴan Najeriya suka koka kan tsadar rayuwa da hawa farashin kayayyaki da hakan yasa da dama daga cikin su ba sa iya cin abinci sau uku a rana a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu dora inda muka tsaya inda wakiliyarmu Hawwa Umar ta ci gaba da tambayar Ibrahim Badamasi Suleiman ya sayar da kayayyaki a kasuwar Kaura da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kamar haka
kamar naga an kasa doya da yawa anan za iya cewa ita doya tana sauki ne kuke kawo ta ko kuma kuna samun ta da sauki ne ko kuma yaya kuma farashin ta
a ai kamar yanda na faɗa miki a baya duk abubuwan abincin nan ba sauki suke ba idan kika ganshi da yawa nan to mun sa kuɗi da yawa ne shi yasa har yanzu da yawa
kamar doya wacce babba tana kama nan
waccan babba 2500 ne
wanda a da aka ce
a da 800 ne
to in muka ji shi kuma kayan ganyayyaki kamar su vegetables su carrot fa su kuma ya farashin su
eh gaskiya a da su ma da suke a wun banza ga sanin in ka zo da 500 din ka sai a maka leda biyu yanzu zaka iya ba da 500 ma ka ce a baka wannan a ce yafi haka gaskiya
to Allah ya rufa asiri
amin
idan na baka dama wani kira zaka yi wa gwamnatin Najeriya
a gaskiya ni ina kira wa gwamnatin Najeriya tunda tabbas tana da dama tana da iko yin duk abin da take so idan tace abu yayi sauki zai sauki to gaskiya muna neman su yi hakuri in laifi muka musu ma su yafi mana abubuwa su sassako saboda na kasa da su
yaya batun kwastomomi fa musamman in kaya suka yi karanci kuma kamar kuɗi a hannun mutane ma ya ja baya shin ana samun ciniki kaman da
gaskiya ba a samun ciniki kaman da saboda mafi yawancin mutane mutum wanda zai zo da ya sayi abun 20,000 30,000 ko 10,000 yanzu in ya zo sai ya sayi na 1,000 2,000 ya ce baya da kuɗi kuma abubuwan sun yi tsada mu ce mishi ba damuwa mun san lokaci ne
sunanan Lucy
daga wani kasuwa
Kaura Market
kamar da me da me kike sayarwa
muna sayar da su shinkafa wake masara da soran magi sora din
kayan dai abinci na'am to kamar shinkafa yaya farashin ta musamman ma shinkafa ta mu ta gida
da muna sayar da shi 1,000 amma yanzu ya shiga 1,500
mudu kenan
yes
to kamar mudin ita shinkafar waje fa
1,500 da amma yanzu ya shiga 1,800
yanzu kamar naga wake ma gashi nan kuna saidawa shi kuma wake nawa
da muna sayar da wake a mudu 900 ma yanzu ya zama 1,500 ya shiga 1,500
to kimanin misalin mu na su mangyada to
akwai su irin mangyada akwai power oil kings and mina ne sai akwai power oil sai aunan jarkan ne manja amma yanzu duka kudaden su da ana sada manja din nan 6,500 amma yanzu ya shiga 7,500 adam manja din ma duk ya 7,500 da amma yanzu ya shiga 8,500 power oil din karami din da muna sayar da shi a 1,200 amma yanzu ya shiga 1,700
wato a takaice za a ce komi ya
kara kudi ne ko da rana yau kin je kasuwa kiji price din ya canja yana ta kara ko da rana yana ta kara
musamman ko in kun je kasuwa kudi yana karuwa ya kuke yi da kwastomomi in kun zo ko ma kun dan kara wani abu
to muna giya musu to ya hankuri ya riga ya kara kudi ba kai mu bane ba mu bane amma haka mama mun same shi a kasuwa so su ya hankuri ko
to amma yaya kwastomomin kuna samu su yanda kuke samu
da kuna samu da komai yana nan araha amma yanzu komai ya riga suna zuwa amma yanzu komai ya riga ya je sama
to kamar yanzu idan na baki dama wani kira zaki wa su shugabanni gwamnati ne kike so ta yi
su zo su duwa su gani komai ya kara kudi su tanake talokoki din a soka da komai abinci a soka da pricing komai domin kowa ma da talokoki din masu iya su samu su ci
sunana Suleiman S. Moriki aura modern market
me ka kasa
tomato
ka kasa
da orange da sweet potato bell pepper green pepper cucumber da shambo da tashi albasa
me zaka ce game da farashin kaya a yanzu
farashin kaya a yanzu alhamdulillah akwai wanda suke saukowa su kuma suna hawa
kamar waye ne suke
irin tattasai tarugu sun sauko albasa kuma tana hawa da orange tomato shi ma ya sauko
Tomato
din yanzu kwandonsa nawa ne? Kwandonsa 4,000 ne gaskiya.
A da fa?
Ana saye shi 5,000.
Ita kuma albasa da suke hawa.
A lokacin ba ana sayawa 2,500-3,000 yanzu ta koma 3,500.
Kamar shi dankalin namu na zaki.
Ana saye da shi 2,000 ma ana sayawa 1,700 yanzu ya sauko ana sayawa 1,500. Wani lokaci ma ana rage wani abu kasa ga haka.
Ya ma kwastomomi suna zuwa masu yan
eh suna zuwa sai amma gaskiya suna korafi yanayin hawan kaya
to kuma me kuke gaya
musu eh muna gaya musu abubuwa ne suka canza wasu suna sauka wasu suna hawa duba ga lokaci sakamakon
amma me ya kawo hawan farashi
abin da yake kawo hawan farashin kaya ba komai bane irin rashin zaman lafiya ba a barin manoma suna noma kamar yanda suna yi da a can baya gonakin da ya kamata ka noma kamar zaka noma gona biyar to yanzu idan gonarka akwai na bakin gari wanda suka cikin jeji sosai barayi sun mamaye wajen ba za ka samu dama ka noma su ba ga baki daya abin da zan kira gwamnati shine ta yi kokari ta ba mutane security domin su samu suna yin noma yanda ya kamata domin kayan masarufi su samu a cikin al'umma
masu sauraro anan za mu dasa a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakiliyar mu Abuja Hawwa Umar sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
to a gaishe ka yanzu kuma ga ra'ayoyin masu saurare
Sakon farko da zamu karanto a yau na haɗin gwiwa ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa tare da Baba Gani Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace Salam VOA Hausa gaskiya muna lale marhaban da wannan sabon shiri da babban bankin Najeriya CBN ya fito da shi na lalubo hanyoyin magance wannan tsadar kayan masarufi wanda tsabar tsadar tashi yayin sanadiyar jefa miliyoyin ƴan Najeriya cikin wani halin takura da damuwa da kuma samarwa ƴan uwan mu matasa har su miliyan 18 ayyukan dogaro da kai da fatan wannan lamari zai dore ba zancen teburin mai shayi bane ko kuma rijiya ta bada ruwa amma guga ya hana sako na gaba ra'ayinka ne Garba Broker mai hoto gumi shugaban kungiyar muryar jama'a a karamar hukumar gumi a jihar Zamfara yace na rubuto ne domin ni kira ga kwamishinan tsaro na jihar Niger da ya gaggauta yin murabus akan cin zarafi da yunkurin bada cin hanci ga ɗan jaridar muryar Amurka hakan ya nuna cewa ba dan talakawa kuke mulki ba kuma kuna sane da duk halin da talakawa suke ciki daga ƙarshe ina fatar Allah ya kawo mana ƙarshen duk masu yi wa matsalar tsaron zagon ƙasa sakon haɗin gwiwa na Yakubu mai aski Badaraka Malam Jafaru Badaraka Sanusi Maddate da Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar da Mazarin Jamhuriyar Niger yace hakikanin gaskiya zamu iya cewa wannan taron da ministocin harkokin kuɗi na kasashen Mali da Niger da kuma Burkina Faso suka yi hakan abu ne mai kyau mu dai fatar mu Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin soso da sabulu amin summa amin
To a gaishe ki masu sauraro ba za mu iya kawo muku takaitattun labaran duniya ba saboda rashin isasshen lokaci da haka kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za mu kawo muku na sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudu wa mai da kuma engineer mu na yanzu Andrew ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.